المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Al-Khilaf bainal Ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafa wa fadilatu Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman بنو عبد الله بنو عثمان بنو عبد الرحمن الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليك بساغهوري ودياداد أمين شيوا نا الله سبحانه وتعالى ذا متقبل كراتو كمر كل منا ما سفارا ودا كسكن تد كي دميك وقمبرا زواغ الله سبحانه وتعالى يمن بيواد ينكراتو دي دي دفسرا ودي دي da kuma aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani fitintinu dake damun mu a kasar mu na matsala ta tsaro da jarrabawa da yunwa da talauci Allah ya nuna mana karshen su wadanda madafun iko ke hannun su Allah ta'ala ya fargar da su su yi abin da ya dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu na ƙwarai wurare da muka kasa Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na uku a littafi na Al-Khilaf bainal Ulama asbabuhu wa mawqifuna min sati da ya gabata mun tsaya a darasi na biyu gabanin farawa an karo copies na Al-Khilaf bainal Ulama don sati da ya gabata da mamba da dukkansu aka zo ba sannan an dai tura wasu bangaren mata a yanzu haka sannan kuma akwai wani bawan Allah Allah ya biya shi da gidan aljanna shi ma ya karo copies guda 200 da ya buga su a nan wurin bi ma'ana a Najeriya so don haka shi wannan bugun Saudiya ne wannan bugun Najeriya amma kuma har ga Allah bugun yayi kyau matuka da gaske muna roƙon Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna da wannan ya karbi ayyukansa na ƙwarai ya sa a mizanin ayyukansa na ƙwarai bukatunsa a wurin Allah ta'ala Allah ya biya masa sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe daga gare shi ya kare shi wannan abun da haka ake yi a majalis na ilimi kuma mun saba yi a nan littafin da aka saka in kana da wadata wani bai da wadatar da zai saya so yanzu copy 200 da ya kawo ya huta shadda mutum 200 wanda suke masu karamin karfi Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na kware ina ga sai a dauki kaman copies guda 50 a kai bangare na mata sauran kuma sai a raba su anan ina ga kaman wannan aran marufa igamawa waɗannan ka tashi da su ka zai ta ka samu yan agaji sai a je ta bangaren mata a kai musu yanzu wannan kuma sai a raba su anan bismillah kuma a lokacin rabawa sai a daina magana don kada ya tsaye da karatu irin last week kawai da hannu ake bayarwa ba da baki ba kuma kamar yadda faɗa wanda zai karba ya tabbatar satin da ya gabata bai samu ba ba doka ba ta amince ka karba sati da ya guce ba ka manta shi a gida ko ka kyautar kuma ka zo ka karba in ka kyautar sai ka je ka saya wannan shi ya dace in kuma ba haka ba shi mai so a bashi shi ma sai ya zo ya karba a nan wurin na ga wani abin tausayi, kowa kyautar da nasa ne. To shi kenan, wanda ya riga ya bayar sai a bashi, amma wanda ya manta a gida kada ya karba, wanda kuma ya batar da nasa to akwai ganganci shi ma kada ya karba. Har sai dai in waɗanda ba su samu ba sun samu. Ina ga a daina miƙa daga haka, in za a barka tashi ku miƙa din zai fi ma'ana ko? Yadda na faɗa, kada a yi ba da littafin da baki da hannu ne. In ka ɗaga hannu, it means ka cika sharuɗan karɓa, sai ka karɓa. Mafhum? Tayyib. Ina muka tsaya sati da ya gabata? Mun na'am? Shafi na nawa? Shafi na shida, na'am. Ok, mun tsaya a shafi na shida a littafin bayan muqaddima da muka gabatar na littafi din da kuma bayanai da mawallafin littafin yayi, Allah ta'ala ya masa rahama. Kamar yadda muka fara, al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min, wato sabani tsakanin malamai, sabubban da ke kawo shi da kuma matakin da ya dace musulmi ya dauka a lokacin da aka samu sabani ko kara wa juna ilimi a lokacin da malamai suka yi fatawa. Yana da kyau kuma a cikin littafin a gaba na gaba can, in Allah ta'ala ya sa gabannin kammala littafin, iya da kyau mu yi bambancin magana akan me bambancin al-alim wad-da'iya. Akwai bambanci tsakanin al-ulama wad-du'at, malami daban mai da'awa daban. Akwai wadanda kuma suka cika siffofin malamai ne kuma masu da'awa ne. Akwai wanda ke da siffofin kuma masu da'awa ne amma ba malamai ba ne. Sannan a society irin namu da ba a tantance malinta, akwai wadanda a ciki ba su wuce almajirai ba, wani ma bai kai almajiri ba, amma a society irin namu fadilatu sheikh ne. Kuma babbar matsalar shi ne ɗalibi ko wanda bai da karatu ba dole ne ya gane wane ne hakikanin malami ba. Amma mai karatu yana iya gane waye mai karatu. Ɗalibi idan ya zama ya fara ido a ilimi yana iya gane mai karatu, amma ba dole ya san darajar ilimin ba. Amma idan malami ne na hakika, to yana iya gane wane ne malami, wane ne ba malami ba. Daga yadda in karatu yake, daga yadda yake sanya wasali za ka gane shin ya san nahwu ko bai sani ba, ya san sarraf ko bai sani ba. Idan ya ja ayar Qur'ani za ka ji yadda yake sanya wasalin, da yadda bakinsa ke furtawa ya haddace ko bai haddace ba, za ka iya ganewa. Idan yana tafsiri, idan da ra'ayinsa yake ko kuma da takaddun magabata, kana iya ganewa. Idan hadisi yake karanta, za ka iya gane shin ya fahimci hadisi ko bai fahimta ba, yana faɗa ne kawai ko kuma yana bin tahqiqi da aka yi ingantacce. Sannan yana iya magana akan isnadi ko baya iya magana akan isnadi. Sannan ya fahimci an-nasikh wal mansukh a Qur'ani da hadisi ko bai fahimta ba. Saboda a yanzu daga cikin babbar matsalar tamu shine mun kai matakin da almajirai ba su iya gane ma wane ne malami, wane ne ba malami ba. Wannan ita ce babbar matsala. Saboda title na malinta yayi arha. Yau kusan a kasar mu kowa yana iya sa fadilatul sheikh. Kowa ana iya rubutawa ko a online ne, ko a littafin da ya rubuta ne in yayi, ko a lecture da ya gabatar ne, ko a social media ne, kowa ana sa fadilatul sheikh. Amma a da a Najeriya, ga duk wanda ya kai shekaru 50 zuwa 60 zuwa 70 zai iya gaya maka gabannin ka ji an ce wani sheikh ne a ƙasar nan, jan aiki ne. Yanzu idan ka samu dattawa masu shekara 80-90, yana da wahala idan za su baka labarin sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa, ka zo sun ce sheikh, sai dai su ce malam Abubakar Gumi ya ce. Har yanzu ka ji suna cewa malam, saboda duk tsawon da a wadda yana da wahala ka ga sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yarda a ce masa shi sheikh ne, bai cika yarda ba. Sai zama shahara a bakin datta, za ka ji na cewa har yanzu ka sun ce malam Abubakar Gumi, amma zai wahala ka ji sun ce sheikh. Saboda me? Saboda a lokacin magabatanmu da suke kantara suna kaffa-kaffa da kalmar, don tana da nauyi matuƙa da gaske a babin ilimi. A cikin bukatunta akwai har shekaru da kuma dadewa ana yi. To a yanzu wasu daga cikin almajirai matasanmu masu kokari, Allah ya kara musu albarka, wani daga haihuwansa zuwa yanzu shekarunsa duka ma daga haihuwan bai kai shekarun azama babban malami ba, ko da karatun ake yi. waɗanda suke amsa sunan manyan malamai in ka dauki irin su Sheikh Saleh Fawzanul Fawzan shekarun su a harkan addini kadai a yanzu yafi shekara 70 yafi san a cikin harka kawai ta addini karatu da karantarwa da makamantansu to shi yasa kar mu rika yadda idan titles wannan nasiha ce ga ƴan uwa almajirai mu daina gaggawa ana ba mu titles in ka yadda aka baka Sheikh da wuri ka zama babban malami ko karatun bai koshe ka ba in baka yi sa'a ba shaydan ba zai barka ka je ka koyi karatun ba saboda me ka riga ka kai fadilatu sheikh ka rike kai sheikh ne to gaban kuma zaka je kai karatu sai shaydan ya rika saka kana jin kaman girman ka zai fadi shi yasa mu rika avoiding titles in ba ya zama dole ba idan kana likita aka ce maka doctor wani babu wani abu kana lawyer aka ce maka barista ba wani abu kana engineer aka ce maka engineer ba wani abu amma ko anan kai kaffa kaffa da shedan amma hatsarin shine title da talakawa suka sa maka ba wai cancanta kai malamai suka baka ba a'a almajiran da ke gaban ka ne suka yi ittifakin kai sheiki ne kuma kai ka amince so irin wannan yana cutar da dalibai Allah ta'ala ya kyautata mana manufofin mu ya kara mana ilimi wanda yake mai albarka mai amfani na'am مالن يتي وقدي أجملت الأناصير التي أريد أن أتحدث عنها بما يلي حقيقة ناتارا الأناصير أناصير سوني كمان أتي headings subtitles داكي ساوا أولا للتافي التي وند أريد أن أتحدث عنها بما يلي وند نكي بقاتا نيمة غنى أكنسو دون كارن تدى مولدبا ساباني ko la dubba wa kara wa juna ilimi dake aukuwa na farko malam yace awwalan na farko min al ma'lum inda jami'il muslimina mimma fahimuhu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anna allaha ta'ala ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil huda wa dinil haqq wa hadha yatadamman أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الدين بيانا شافيا كافيا لا يحتاج بعده إلى بيان لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل ورسول الله بعث بالهدى ودين الحق وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون إذا تنازوا إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله يسألونك عن كذا فيجيب الله تعالى نبيه بالجواب الشافي يأمره أن يبلغه إلى الناس ما لن يتي أولا نفره من المعلوم إيا دقتشن أبو بواسن النو عند جميع المسلمين أول دكا مسلمي مما فهموه من كتاب الله تشن أبو نسك فهمتا basuka karanta kadai ba suka fahimta akwai bambanci tsakanin karantawa da fahimta wani ya karanta bai fahimta ba so iya daga cikin sanannun abubuwa a wajen dukkan musulmai daga abun da suka fahimta min kitabillah daga littafin Allah shine Qur'ani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja a ayan farko na kahfi don haka kitabullah shine Qur'ani وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سكا فهمتا daga sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annallaha ta'ala lalle Allah madaukaki ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya aiko mana annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi bil huda da shari'a wa dinil haqq da kuma addinin gaskiya ya turo shi da shari'a da kuma addini na gaskiya menene dalili na cewa malam yace abinda suka fahimta daga Qur'ani da Sunna saboda Qur'ani ya bayyana mana Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shiriya da kuma addinin gaskiya mafhum shiriyan nan yana daukan qur'ani saboda inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira dai ba hasana ba kabira aya ta 9 ne a suratul isra hasana kuma ka koma farkon kafi ne ka karasa da ita saboda an kace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran to nan hasana aya ta 2 a kafi wanda na dauko kuma isra'i ne aya ta 9 karshen su yana kama da juna wannan zata kare da kabira wannan da hasana mafhum tayyib don haka Allah ya aiko annabi Muhammad da shiriya qur'ani da kuma addinin gaskiya shine musulunci kuma sai yace cikin abin da muka fahimta daga qur'ani da sunna don qur'ani ya bayyana huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuuna ta zama ta cikin suratul tauba aya ta 33 wakafa billahi shahida da ka kawo cikin suratul fatih aya ta 28 duka biyu wannan akwai dukkanin farkon ɗaya ne huwal ladhi arsala rasulahu bil huda Allah ya aiko annabin sa da gaskiya shiriya qur'ani da addinin gaskiya liyubhirahu ay liyulihu dan ya daukaka shi akan sauran addinai sai yace walau karihal mushrikuuna ko mushrikai sun ki a tauba 33 wakafa billahi shahida Allah ya wadatar da mu shaida a cikin fatih aya ta 28 sai sa malam yace cikin abin da muka fahimta na qur'ani kaga kenan maganar ta dace da qur'ani da sunna mafhum tayyib wa hadha yatadamman wannan yana tattarowa yana kunsa ayyakuna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance lalle manzon Allah lalle manzon Allah wakafa billahi shahida me tace aya ta gaba muhammadur rasulullah ita ce aya ta 29 a fatihi kuma ayar karshe kaga kenan ai wanne yake bayyana huwal ladhi arsala rasulahu bil huda fasarasa shine muhammadur rasulullah wannan manzon shine annabi muhammad mafhum tayyib don haka yana kunsa ayyaku ne kasance rasulullah manzon Allah kadi bayyana hadha dina ya bayyana wannan addini na musulunci don bayanan bayani shafiyan wanda yake mai warkarwa kafiyan wanda yake wadatacce babu bukatan kari a cikin sa fiyayyen halitta lokacin da ya bar duniya babu wani abun da ya dace mu sani na rayuwar duniya da lahira da bai karantar da mu ba gabanin ya koma zuwa ga Allah duk sakon nan san da ya gama isar da shi daga farko har karshe ke sa dukkan shiriya da ake nema akwai ta a littafin Allah akwai ta a cikin karantarwar annabin Allah manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani gamsasshen bayani kuma gashi Allah ya masa baiwa da iya bayani kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad hadisi na 3443 cewa utaitu jawami al-kalim an mini baiwa da fasahar magana an ce jawami al-kalim shine aiki da takaitattun kalmomi amma isar da sako mai yawa yana da fasahar magana sai su an kana karanta larabcin maganganun sa zaka ga a fili suke karara yana bayanin na haga babu rudarwa a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu duba irin nasiha da yawa sahabinsa a cikin ko 40 hadis cewa ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajibu tujahaka wa idha sa'alta fas'alillaha wa idha sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata har zuwa karshe hadisi na nan a cikin 40 hadis hadithi na nawa a haba na hudu hadithi na hudu na ibnu mas'ud ne ai a haba na biyar bane na wanda zai magana ya zama iya da tabbas na gaji da canka ba na uku bane ba na hudu ba na biyar bane je ka nuna kun amince masa Allah ya maka albarka jazakumullahu khairan don haka la yahtaju ba'dahu ila bayani bayanin da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi da yayi ba a buƙatar wani bayani bayan sa duk bayani na fassara qur'ani yayi mafhum tayyib wannan kuma na farko shi yake gaya mana responsibility nauyin fassara qur'ani Allah bai bashi kara zube gare ka da gare ni ba ya turo fiyayyen halitta ya fassara mana qur'ani bil bayyinati sai ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun cikin suratul nahl aya ta nawa na'am 40 da 44 Allah ya maka albarka haka ne na'am kaga sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da littafi na ambaton Allah shine qur'ani litubayyana lin-nasi don ka bayyana wa mutane ashe responsibility tafsirin qur'ani Allah ya bawa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine litubayyana lin-nasi don kamar yadda zuwa cikin tafsir manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an na fadilatu shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala cewa bayani biyu ne akwai bayanul ma'ana akwai bayanul lafzi akwai bayanul ma'ana bayanul lafzi duk wata aya dake qur'ani a duniya a bakin su aka fara ji sallallahu alaihi wasallam bayanin ma'ana kuma shine ya fara yin tafsirin qur'ani saboda sahabbai ma bayan ya koya musu haddace qur'ani da ayoyin qur'ani ya kuma koya musu fassaran qur'ani dan shi qur'ani gagara ba daure ko kai balarabe ne duk saukin sa kana bukata a fassara maka wasu daga cikin hukunce hukuncen sa muhimmai mafhum tayyib don haka sai yace qad bayyana hadha ad-din bayanan shafiyan kafiyan la yahtaju ba'dahu ila bayani bayan wannan bayanin babu bukatan wani bayani wannan ba kuma ya kulle kofar ijtihadi bane sai dai iya nufin dukkan abun da fiyayyen halitta ya fassara qur'ani da shi ba baka da ikon gyara ko kwaskwarima ko kuma kai reviewing kai muraja'a kaga me zaka dauka ko me ba zaka dauka ba daukan tafsirin sa wajibi ne amma ga ababe da ke tasowa na zamani wannan kuma Allah ya bawo manya-manyan malamai dama na su yi ijtihadi dogaro da irin hukunce-hukunce makamantansu da ke qur'ani da wanda suke cikin karantarwa tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam haka tafsirin qur'ani aikin sa ne wannan kuma yake bayyana maka ba yadda za a yi musulunci a duniya in an ce ba za a yi aiki da maganganun annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba ba yadda za a yi dan me don Allah ta'ala shi ya ba wa qur'ani kuma ya ba shi nauyin fassara qur'ani lokacin da mutum yace kar ka dauki hadisan fiye ya halitta kai aiki da su koda sun inganta har ma ya kwatanta su da asatirul awwalina ko tatsuniyoyi to a lokacin sai ka ce masa to tunda kace mu bar hadisan to da me za mu fassara qur'ani sai yace zai fassara maka shi zai yi to za abin da yake so ka bar tafsirin annabi ka dauki nasa kenan shi yake magana dan daman qur'anin ai sai an fassara to lokacin da aka ce ka bar na annabin da Allah ya turo kuma ka dauki na wani mutum ai ya zama rashin hankali shi waye turo shi yaje biya bashin dan wake da ake bin sa mun bai sauki ba ai ya fi sauki shi yasa dan haka hakikatan babu yadda za a yi musulunci sai an yi riko da qur'ani da kuma ingantattun karantarwa na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne ba zabi bane duk abin da ya tabbata daga bakin sa ya zama ingantacciyar magana ne wajibi a kafa hujja da ita kuma wannan shi yake kubutar da mu me dalili fiyayyen halitta shi aka aiko gare mu bin sa kuma wajibi ne don haka idan muka dauki maganganun sa to mun sauke nauyin da Allah ya dora mana mafhum tayyib lianna al-huda saboda shiriya da Allah ta'ala ya bashi kamar yadda yake a tauba aya ta 33 da fatihi aya ta 28 bi ma'anahu ma'anar wannan shiriya da yunafi abdalala bi kulli ma'aniha wannan shiriyar ta kore kowace irin bata don haka shiriyar qur'ani da Allah ya ba fiyayen halitta wallahi alazim duk qur'ani babu kuskure duk qur'ani wallahi babu kuskure kuma duk qur'ani babu abinda zaka rike a qur'ani ka halaka ba wai a lahira ba a duniya ma ba a riko da qur'ani a lalace ko a duniya ba a riko da shi a lalace ba wanda ya rike qur'ani ya haddace ya san ma'anar sai aiki da shi a duniya ma ya lalace kuma dukkan wani abu da zai a duniya in aka ce babu addini a cikin sa to al'amarin ya lalace ko menene sai dai a kiyaye haƙoƙin juna don in babu addini za a yi zalunci addini shi ya haramta zalunci ya karantar da adalci in babu addini za a ci amana don addini ya wajabta riƙon amana in babu addini za a yi ɗagawa addini ya karantar da tawali'u in babu addini za a yi kama karya don addini shi ya karantar da a tausayawa kowa in babu addini za a ɗaukaka wasu saboda ƙabilanci ko addini ko yare ko gari amma inda addini za a yi hukunci daidai da daidai wa kowa da kowa ba wanda za a zalunce shi shi yasa duk wani mutumin da ka cire addini a jikinsa ko me zai yi in ka san addini za ka san shirman mene a lalace yake a kasuwanci in babu addini haramun za a je a yi ta ci ko a harkan gona in babu addini ba za a iya yin noma ba saboda a gona ma akwai addini in babu addini aikin office haramun za a je a yi ta aikatawa babu wata harka a duniya ta tafiya ce ta noma ne ta kasuwanci ne ta shugabanci ne ta siyasa ne ta aikin office ne ta sana'ar hannu ne idan babu addini duk lalacewa za a yi saboda duk dan adam in ka cire addini sai a koma might is right shi ne mai ƙarfi yake kama kowa ya lankwasa ya abin da yake so amma duba sayyidina Umar a jahiliya Allah ya ƙara masa yadda su ake gani ƴan taurin jahiliya amma da ya shiga musulunci in an yi laifi ya taso zai duka daga an ja aya sai ya shiru sai kaga ya koma ya yi shiru kamar wata ƴar karamar kyanwa saboda me saboda ayoyi ke lankwasa dan adam akwai wanda ya wani ta'addanci sayyidina Umar zai doke shi kawai sai aka ce masa khudil afwa wa amr bil urf wa aril jahilin yace muna karanta sai dakata bai karasa kansa ba sahabbai suka ce wa kana waqafan inda kitabillah duk abinda sayyidina Umar yayi yunkurin yi kana jan aya sai dakata ba zai yi ba sai abinda ayar ta faɗa to yanzu kaddara babu ayar gare shi in ya taso zai duka mutumin da tun a jahiliya idan ya bi hanya iblis baya bin hanya da sayyidina Umar ya bi idza salaka umaru fajjan salaka shaytanu fajjan akhar imani da ya shiga jikinsa idan ya bi hanya shaytan yana canja hanya bai bin hanyarsa to mutumin da shaytan ke canja hanya aka ce babu imani ga ƙarfi kamar sadauki ya za a yi ai in kana so kaga kama kariya shine a rika rayuwa a cikin al'umma babu addini babu abin da ke gyara dan adam a duk duniya irin addini Allah babu shi in dai mutum yana da addini to akwai barnar da koya akai ba zai iya yin ta ba amma wanda bai da addini komai a duniya bai iya yi mai addini kullum priority sa lahira ne shine aulawiya mara addini kuma duniyar aka sani shi yasa duk abu da aka iya in ba addini ko shi zaka ga ana yabon mai ƙarfi mai ƙarfi shi ake yabawa idan babu addini ko kuma ana cikin gargajiya amma duk ƙarfin mutum addini ya shige shi sai kaga ya nutsu ya kama kansa dan ana ce yace wai wanda bai ga danben shago ba yana da sauran kallo ko ya zo duniya kaman bai zo ba yace idan kaga an yaba yaro wallahi ba a bido babba ba in kaga an yaba dandan mutum ana mai kuri ba a bido batun shago ba dan audu mai hagu da dama idan hagu ta kiya ka saka dama mai bugu kama da azazza maza ku daka muna gero kada ku daka muna maiwa yace kun san bamu shan fura tsatsama wanda bai ga dandan shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kaman bai zo ba to in ba addini ya shiga jiki ba to ƙarfi ake ji duba waƙar shata na gudu yaro gudu wanda yawa Hassan dogaran sarkin dogare ko me yake yaba shi ƙarfi yake yaba shi da shi dan me dani saboda in ba addini aka rike ba to might is right ƙarfi ne yake abin da yake so amma inda addini duk karfin mutum sai gaba zai iya zalunci ba duk karfinka duk pawanka duk sojojinka inda da addini da aiki da shi ba za ka iya zalunci ba don ba mutum kake tsoro ba Allah kake tsoro mafhum tayyib na'am wa dinul haqq da kuma Allah yace ya aiko annabi da addini na gaskiya bi ma'anahu ma'anasa yunafi kullu dinin batilin la yastadihu Allahu azza wa jal wannan gira kore kowane addini na barna duk addinin da Allah bai yarda da shi ba wannan addinin gaskiya ya kore shi wa rasulullah shi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi bu isa an aike shi bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya shari'a qur'ani da addini na gaskiya musulunci wa kana an-nasu fi ahdihi salawatullahi wa salamuhu alayhi mutane a zamanin sa shine zamanin da ya rayu da sahabbai shekara 13 a makka da shekara 10 a garin madina yarji'una inda tanazu ilai idan suka yi sabani suna dawowa zuwa gare shi shi yasa sai zama zamanin sahabbai yafi kowane zamani karancin sabani da kace nace dan me dan akwai annabin Allah tsakani kuma a wannan shekaru 23 da yayi matsayi na annabi manzo qur'ani yana sauka sai zama a lokacin in ma babu amsa tare da shi qur'ani zai zo ya bada amsar tambayar taso sai su masa tambaya ba a tashi a wurin ba sai mala'ika jibril ya taho tun daga sama ya kawo sakon aika kaga kenan sai ya amsa musu tambayoyi to sai ya ce a zamanin sa suna dawowa zuwa gare shi fa yahkumu baina inda tanazu shine lokacin kace nace suna dawowa zuwa gare shi kuma dama in an yi sabani qur'ani yace a koma zuwa gare shi in yana raye in bai raye a koma zuwa ga karantarwarsa ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladhina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wana sura kenan suratul nisa ayata nawa zai zama aya ta 59 kenan kaga sai Allah ya ce fa in tanaza'tum shine inda tanazo din in kuka yi sabani cikin wani abu to ku me da shi zuwa ga Allah da manzansa shine zuwa ga Qur'ani da kuma karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yahkumu bainahum sai yayi hukunci tsakanin su wa yubayyinu lahumul haqqo sai ya bayyana musu gaskiya sawa'un fi ma yakhtalifuna fihi min kalamillah aw fi ma yakhtalifuna fihi min ahkamillah allati lam yanzil hukmuha shin duka daye ne wannan sabani ko kara wa juna ilimin ya faru a cikin littafin Allah ne min babil misal kaman ayat da aka riga aka saukar ba su fance ta ba aw fi ma yakhtalifuna fi min ahkamillah ko kuma cikin hukunce hukuncen Allah ne allati lam yanzil hukmuha wanda hukuncin ta bai sauka ba saboda kala biyu ne akwai wanda hukuncin ya sauka amma ba mu fahimci hakikanin darasin ba ko kuma mun yi fahimta daban-daban sai mu zo mana bayanin menene hakikanin fassara ko kuma akwai abin da ya faru tsakanin mu amma Qur'ani bai sauko yayi bayani ba anan sai mu kawo ƙara wurin sa ko tambaya gare shi don Qur'ani ya ba mu amsa in ko yana da wani ilimi akai to sai ya ba mu don me dalili don shari'a a Qur'ani da kuma ingantattun hadisi ake samu mafhum tayyib shi yasa akwai hadisi da dama da ya karantar da mu wannan kaman ne yake cewa taraktu fikum ba'di ma in tamassattum lan tadillu sai yace kitaballah wa sunnatar nabiyhi wannan asar iya cikin muwatta ta Imam Malik wannan hadisi zai zama hadisi a muwatta na 1661 na'am 1661 haka don haka sai ya ce na bar muku a bayana wasu al'amura da in kun rike su ba za ku bata ba sai ya ce littafin Allah da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun rike wannan ba za ku bata ba shi yasa babu wata shari'a a duk duniya wallahi da ya kai maganar da Allah ya yi duk zamanin duniya babu abun da ya gyara al'ummar waɗancan zamanin sai maganar Allah zamanin Annabi Dawud zabura ta gyara su zamanin Annabi Ibrahim so Ibrahim ya gyara su zamanin Annabi Musa التوراة زمان تجارة سو زمان النبي عيسى لنجيلا تجارة حواريون زمان النبي محمد قرآني نبي جارة saboda duk wata magana in ba ta Allah bane duk kokari da adalcin mutum amma ni metlo to sai kaga sentiment a ciki in dai dan adam ne yayi doka duk kwatanta adalcin sa sai kaga dan wani level na sentiment wannan kuma is inevitable na kasu ne siffa ce ta mutum wani zai yi 1% wani zai 2% wani zai 10 wani ma 90% din duka zalunci ne doka ake amma dokar gaba ɗaya ba a yi ta da tsarin adalci ba an yi ta ne don a taimaki wani mutum a karya wani ko don a taimaki wani bangare a karya wani bangare so wannan siffa ce ta dan adam iya da nasa shine akwai kabilarsa akwai yarensa akwai dan garinsa amma Allah ta'ala dukkanin mu bayi ne gare shi kuma bai da uwa bai da uba bai da da bai da mata don haka bayi duka ɗaya suke a wurinsa bambancin su shine wanda yafi kowa bin dokar Allah yafi kowa daraja a wurin Allah mafhum tayyib don haka sai bayyana musu abinda suka yi sabanin hukuncin Allah thumma ba'da zalika yanzilul qur'anu mubayyinan laha bayan sahabbai sun yi tambaya na abinda qur'ani bai riga ya sauka ba don qur'ani an saukar da shine munajjaman mufarraqan wato daki daki ya sauka a shekara 23 ba rana ɗaya sauko jumlatan wahida ba an sauko da shi dan kadan 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 ne sanda aka yi 23 years ana saukar da shi shi yasa bayan an gama sai aka tara shi wuri daya fiyayyen halitta aka saukar masa da aya sai ya kira sahabbai ya koya musu shi yasa ya zama akwai manya-manyan sahabbai mahaddata Qur'ani tun gabannin a rubuta shi irin su Zaid ibn Thabit irin su Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an irin su Ubay ibn Ka'ab da makamantansu su Salim Maula Abi Hudhaifa waɗannan manya-manyan malamai su ne asalin gwanaye a zamanin manzon Allah sallam irin gangaren na Qur'ani ka sai yanzu akwai gangaren ko to a zamanin sahabbai waɗannan su ne asalin gangaren kafi gwani asalin manya-manyan gwanayen Qur'ani manya-manyan aran momi irin wanda in ka gansu sai ga kaman Qur'ani ne yake tafiya da kansa to akwai su tun a wannan zamanin kuma ko a wannan zamanin ai wanda ya san Qur'ani ya haddace ya san ma'anar sai aiki da shi bai zama ɗaya da wanda bai yi ba ko zaman su ka gani daban ne maganar su daban mu'amalar su daban wanda ya karanta Qur'ani yake kwatanta aiki da shi ko cikin jama'a ya zauna an kafa za ka gani aran ma daban ne in dai yana kwatanta aiki da Qur'ani to sai ka gani kuma ko tilawar ya sha matukar ba mutumin banza ba ne ko tilawa ya sha bai gama sanin ma'anar ba sai ka ga alaman wannan mutumin kirki ne مفهوم طيب وما اكثر ما نقرا في القران قوله سوددا ما منا كرنتوا a cikin qur'ani maganar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka an kaza yas'alunaka an kaza me ma'anan yas'alunaka suna tambayanka duk inda kaga yas'alunaka a qur'ani asali an zo majalisin manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ne an tambaye shi abinda bai da amsa sai Allah ya maimaita tambayar sai ya bada amsar kaga aka ce yas'alunaka suna tambayanka kaga an maimaita tambayar da aka yi sai kuma Allah ya bada amsa shine as-sahaba radiyallahu anhum yas'alun wal qur'anu yujib sahabbai suna tambaya qur'ani yana bada amsa akwai kuma hadisai da dama da za su tambaya sai faɗi tambayar kuma sai ba da amsa shine yas'alu sahaba radiyallahu anhu war rasul yajib sahabbai suna tambaya qur'ani yana ba da amsa so duk inda kaga yas'alunaka sun zo sun yi tambaya ne akan wani abunda ba su san hukuncin sa ba sannan a daidai lokacin babu hukuncin tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai a turo mala'ika jibril ta kanasta sama sai kawo wannan aya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maimaita tambayar kuma sai faɗi amsar fayjibullahu ta'ala nabiyahu sai Allah ya amsa tambayar wa annabi an tambaye annabi babu amsa sai Allah ya kawo amsar bil jawab ash-shafi da amsa wacce take warkakkiya wato amsar da daga kasha sai ka warke daga cutar da ta dame ka wa ya'muruhu, sai Allah ya umurci annabi ay yuballighahu ila an-nas, da cewa wannan amsar isar da ita zuwa ga sahabbanka da sauran mutane, cewa ga amsan tambayar su. Jama'a, don Allah akwai ni'imar da ya kai a ce ka rayu a zamanin manzon Allah sallam, kuna salloli biyar tare da shi, yana liman kana bayansa, ku idar da sallah ku ga yayi shiru, a ce mi, a ce mala'ika Jibril ke zuwa. Mala'ika Jibril ya zo shi, kai ka yi tambaya mala'ika, a ce ga Allah ya turo mala'ika ya zo ya bada amsan tambayarka. Kai ka tambaya, Allah ya turo mala'ika Jibril, dan aika ne don amsa tambayarka. Bahaushe ya ce wata miyar, wallahi wata ta fi ƙarfin makwabtar, a makwabtar ma ba kowace miya ake samu ba. Haba, ai sahabbai ƴan gata ne, kuma wai a wannan zamanin sai mutum ya zauna wai sai ya zage su ya tsine musu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ya zauna ya ce Qur'ani bai cika ba, ya tsine wa sahabbai, ya tsine wa nana Aisha, ya aibata wani, hatta da awa ta Annabi Muhammad yana inkari shi, yana ga ba shi aka ce a kawo wahayi ba, an ce akai wani sahabi ne, wai mala'ika Jibril ya kauce wa hanya sai ya kawo masa, sai Allah ya ce to a bar masa. Yankace da Allah, wannan ko a tatsuniya ya yi ma'ana, a tatsuniya da ya maka ma'ana. Haba, mai hada Allah kuma da kuskure, ba abin da ya hada. Mai hada mala'ika da kuskure wajen isar da saƙon Allah, da Allah ya kira shi amintacce. Allah shi kara mana shiriya, ya kare mu daga son rai. A nan wurin malam ya kawo yas'alunaka misalai kaman guda biyar, duk da wasu daga cikin mun yi tafsirin su a Qur'ani, kuma nan ba babin tafsiri bane, sai dai kawai mu yi ishara zuwa ga darasin. Na farko, yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha as-sari'ul hisab. Amma idan aya ta hudu, anan sahabbai suna tambayan su ne, ma za ku shilla lahum, me aka halatta musu na abin da ya shafi idan suna farauta. Allah ya ce an halatta muku dukkan abu wanda yake mai daɗi. Wannan wata ka'ida ce gamsasshiya a musulunci, duk abin da kaga addini ya haramtar da a ci ko a sha, in ka bincika za ka samu akwai cutarwa a ciki, kuma cutarwan ta fi amfanin yawa ko da akwai amfani kaɗan. Duk kuma abin da shari'a ta ce halal ne, za ka ga akwai amfani da yawa a ciki, ko da an samu wani ɗan cutarwa, cutarwan bai taka kara ya karya ba, in a abinci ne ko abin sha ne ko abin da ya kama da haka. Wannan ita ce general ka'ida, qul uhilla lakum at-tayyibat, sai aka yi bayanin hukuncin kare da sauran dabbobin farauta. Idan kuka sake su, kuka yi bismillah, suka kamo muku dabba, to anan ya halitta ku ci dabba din. Idan suka kamo da rai, sai ku kira sunan Allah subhanahu wataala, ku yanka ku ci dabbar ku. Sai na biyu, yas'alunaka madha yunfiquna qulil afu, sun tambaye ka me za su ciyar. Allah ya ce ku ciyar da al'afwa, kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna, a Baqara aya ta 219. Kalman al'afwa, tafsirin Sheikh Muhammadul Amin bin Muhammadul Mukhtar Shankiti rahmatullahi alayh, mai abwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an, yace ma'anan al'afu shine ma za da alal haja, abinda kai ka gama budget a gidanka, da ka kammala budget na necessity, abinda ya karu a kai, to shine al'afu, shi kuma sai ka taimaka wasu da shi. Kayi budget, kayi sallan ƴaƴanka, naira 500,000 yayi, miliyan 1 yayi, sai zama akwai saura 300,000, taimaka wani wanda yake maraya ko gajiyayye. Abinci ne na azumi, kana buƙatar abincin miliyan 1 a Ramadana, kuma kana da miliyan 1 da rabi, so in kai budget din miliyan 1 ba wai an ce na luxury ba, ana duba necessity ne. Abin da ya saura kuma sai ka dan yi taltali, sai ka taimaka wani. Shi a ka'idar addini, ba wai sai an wadata, an cika, an tumbatsa ne ake taimakawa ba, a'a, abin da ka dan samu a ciki sai ka dan yi taltali, sai ka taimaka wani. In ka taimaka, to kai ma Allah ta'ala zai ƙara maka. Wannan shine al'afu. Kaga anan, yas'alunaka madha uhilla lahum, sahabbai suka yi tambaya, Allah ya ce qul, ka ce uhilla lakum at-tayyibat, shine amsa. Yas'alunaka madha yunfiquna, tambayar sahabbai ne, sai Allah ya ce qul al-afwa, ka ce musu al-afu. Iya daga cikin mu'jizan Qur'ani, ko cewa aka yi ka ce kaza, in yazo sai ya ce kace din qulil afu kace al afu wannan kace din ma sai ya ce kace kace musu kaza saboda duk lafazin da Allah ya turo ba a cire kowanne in dai a qur'ani ne haka za a saka shi shi yasa kace musu kaza ba zai zo ya ce amsar ku al afu ba zai ce kace al afu shine abinda za a ciyar har kace din ma sai an fade shi shi yasa qur'ani babu kalmar da ba ta Allah ba don Allah ya bada amsa da qulil afu haka haka za a zo a fade shi ba dama a canja mafhum tayyib yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minina ci suratul anfal aya ta farko suna tambayanka akan al anfal al anfal shine kaman ganima da aka samu a filin daga sai ka ce wannan ganima din ta Allah da manzonsa ne wannan an bayyana hukuncin ganima ne bi ma'ana fi sabilillahi an ba ku ganima a farko waɗanda suka rigaye mu ba su cin ganima an tara wuta Allah yake turowa ta kona amma anan cewa na Allah da manzonsa ne shine an halattar da cin ganima ya shiga cikin manta raka bati na'am mafhum tayyib har zuwa yas'alunaka anil ahilla kamar yadda yake bakara aya ta 189 suna tambayanka akan jinjirin wata kace musu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj shi jinjirin watan nan lokuta ne na mutane da kuma aikin haji saboda aikin haji rukunin musulunci ne ba a iya yin wannan rukunin sai a watannin haji shine shawwal zulqa'ada zulhijja so da haka dole a kiyaye su qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj mawaqin lokuta ne bi ma'ana da jinjirin wata ake yin aikin haji da jinjirin wata ake fara ramadana ake ajiye ramadana ya shiga cikin mawaqitu lin-nas sai na karshe yas'alunaka anil shahril haram qitalin fi suna tambayanka akan wata mai alfarma wato an kira ismul jam'i ne ana saboda wa altufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi kamar yadda Sheikh Abdul Nasir Sa'adi rahimahullahi yake fada idan kalma ta zo singular amma da ma'arifa to ta ga me komai da komai don haka da aka ce ash-shahrul haram wata mai alfarma iya hada duk watanni masu alfarma guda hudu shine zulqa'ada zulhijja al-muharram sai me sai rajab wadannan su ne guda hudu kaga ba a ce watanni masu alfarma sai ka ce wata mai alfarma amma tun da ya zo da alifun da lam ya zama definite to wannan zamansa definite a turanci ya zama dukkan watanni hudu sun shiga cikin wannan wata ɗaya da aka kira don an kira ta as definite not indefinite mafhum tayyib don haka sun tambaye ka akan me matsayin yaki a waɗannan watanni masu alfarma ashhurul hurum shawwal zulqa'ada zulhijja rajab sai ya ce kace qul qitalun fihi kabir yaki a cikinsu laifi ne mai girma amma wasaddun an sabilillahi kare mutane daga tafarkin Allah wa kufurin bihi da kafirce masa wal masjidil haram da hana mutane zuwa dakin kaba su yi ibada wa ikhraju ahlihi minhu da kuma cire mutane da karfi daga kaba akbaru indallah girman zunubin yafi yin yaki a waɗannan watannin wannan amsa ne aka bayar tare kuma da yin rejoinder zuwa ga mushrikai sai su kawo da suke sun bayyanci sahabbai an haramta musu yaki a wata hudu sai suna tanadin su yake su a lokacin su kuma in suka yi self defense sai a ce to an hana ku yaki kuma kun yi yaki a ciki sai Allah ya ce eh mun hana yaki amma ba mu hana a kare kai ba amma kuma ku da kuka zo kuka cutar da su kuka hana a shiga addinin Allah kuka kafircewa Allah kuka hana a jejin nan Ka'aba a yi ibada wanda suke rinka ku kore su to ai laifin ku yafi girma ko da wancan laifin ne kamar yadda yake bakara aya ta 217 anan malam ya bada misalai guda biyar yace ila ghairi zalika min al-ayat zuwa koma bayan wannan na ayoyi da suka yi magana akan yas'alunaka suna tambayanka Allah ya bada amsa ayoyi nawa ne suka yi magana akan yas'alunaka a Qur'ani sannan yas'alunaka guda nawa ne a Qur'ani Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace ma ra'aytu khairan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ga mutane masu alkhairi ba inji Ibn Abbas kamar sahabban annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi yace wal qur'anu yanzil qur'ani iya sauka a zamanin su amma duk da haka saboda ladabin su na ilimi da koyan ilimi dake dake a duk qur'ani yace ayoyi 13 ne suka yi tambaya kuma Allah ya ba su aya amsa da yasalunaka don haka aya 13 ne inji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu amma a cikin aya 13 kuma akwai tambaya 15 zai zama aya 13 tambaya 15 mafhum to shi zai ce ila gairi zalika min al-ayat zuwa koma bayan wannan na ayoyi koma bayan su da haka aya 13 ne ya tsalunaka anan ya kawo guda biyar saura nawa an kawo biyar saura bakwai kenan ko a saura takwas an kawo biyar saura takwas saura guda takwas waye zai iya bayan takwas din ko dai a wuce in akwai wanda zai gwada guda aya 18 a 13 yas'alunaka 15 akwai wanda zai iya gwadawa za ka gwada ko? To bismillah matso kusa bismillah fara bani na bakara ya salu naka anil khamru wal maisir qul fihima daya ay ya salu naka anil khamru wal maisir ita ce wa ya salu naka ma za yunfiquna ko? يسألك عن الخمر والميسر قل فيه ما اسم كبير ويسألك ماذا ينفقون قل الأفو كاغا وانا آير تدري بيو دقو مشاتر أبقر قدى بيوني جيكا نعم تو كاركو باتا من الوقت تو بسم الله كي الله يمكى البركة فقل ينصفها ربي
يسألونك عن الروح يسألونك عن الساعة أيان الساعة
تو كذلك الله يمكى البركة أكوي قد آيو يسألونك قد شد أبكرة أما يسألونك بقي آية شد آية تفرقو آية تدريد تمانين دترة يتجي ويسألونك عن الأهلة يتجي تفرقو أبكرة 189 akwai 215 akwai 217 akwai 219 ita aya ɗaya yas'alunaka biyu akwai 220 akwai 222 tace sallaka azil mahid da ya kawo mun samu guda nawa guda 6 aya 6 yas'alunaka guda 7 ko babu ali imrana kai ɗaya yas'alunaka sai dai yas'aluka sannan babu nisa'i ko ma'ida akwai yas'alunaka ma za uhilla lahum ita ce aya ta 4 mun samu nawa aya ta 7 kenan ko aya ta 7 yas'alunaka tafas ma'ida araf akwai yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha aya ta 187 sannan a cikinta akwai kuma yas'alunaka ka annaka hafiyun anha to kaga an samu yas'alunaka guda nawa guda 10 amma a aya 8 aya 8 yas'alunaka 10 to mun gama da masu guda biyu kenan ko a araf sai anfal yas'alunaka anil anfal dai kenan ko ya zama aya nawa aya 11 yas'alunaka nawa aya 9 yas'alunaka 11 ko aya 9 yas'alunaka 11 daga anfal okay akwai kuma cikin isra zai zama aya ta 85 shine me yasalu a cikin Isra. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi. Kaga aya ta 85. Sannan akwai a cikin Kahf, wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn. Aya ta 83 kenan cikin Kahf kenan ko? Yas'alunaka 'anil jibal. Aya nawa kenan? 12. Cikin suratu Taha aya ta 105 kenan ko? Mun samu aya nawa? 12. Sai kuma yas'alunaka 'anis sa'ati. Yas'alunaka 'anis sa'a ko? Ayyana mursaha. Cikin Nazi'at kenan aya ta 42. Da ita da ta cikin A'raf sun fara da kalma iri ɗaya ne. Wannan ta kare kul ma anta min zikra ha kenan. So an samu aya nawa? 13. Yas'alunaka nawa? Aya 13 dai. A'a na ce banda ita. Ai wannan ana magana akan yas'alunaka ne. Ai na ce banda ita. A cikin waɗannan guda biyu ne ake da fahimtar kai tsaye ba cewa sahabbai ne suka yi tambaya ba, sai dai suna wurin ɗaya mushrikai suka tambaya, ɗaya Yahudu suka yi tambaya. Anil ruhu mushrikai suka tambaya. Anil ruhu Yahudu suka tambaya akan rai. Sai an dhil qarnayn mushrikai suka tambaya. Amma dai sahabbai suna wurin. Waɗannan su ne Abdullahi ibn Abbas ke magana akan su. Kaga duka tambaya sahabbai suke, Qur'ani yana me? Yana bada fatawa. Mafhum? Tayyib, yayi muke da lokaci? Saura minti nawa? Na'am? Minti uku ko? Na'am. So da haka Qur'ani yayi ta bada amsa. Walakin ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayan rasuwar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi, ikhtalafatil umma fi ahkamish shari'a, sai kuma al'umma suka yi ta sabani a cikin hukunce-hukuncen shari'a. Allati la taqdi ala usuli shari'a wa usuli masadiriha, al'amuran da ba su da alaka kai tsaye da usul na shari'a. Shine yawanci an yi tarayya akan Qur'ani da sunna tsakanin musulmai, amma dai daga baya an samu sabani ya yawaita, don Qur'ani bai sauka, ilimi ya yi karanci, kuma son rai ya yawaita. Baya ga wannan, wannan kuma ba yana nufin cewa dan an samu sabani daga baya ba hanyar magancewa bane. A littafin nan malam ya yi ta insisting akan usul akwai karancin sabani, amma ba ya kore bane. Abinda malamai suka yi tarayya hatta a wajen fatawa na usuli, wani lokaci an samu wasu magabata da suka yi kuskure. Yin kuskuren su bai cire su a matsayin musulmai na kwarai ba. Wannan kuma bai zama ka'idan ni da kai mu bi kuskuren ba. Sai yasa idan muka duba Shaykhul Islam rahimahullah cewa inna akthara al-a'imma la yarawna ta'siman liman ijtahada fil masail kulliha bidun tafriqin bayna al-usul wal furu'. Shaykhul Islam rahimahullah cikin Majmu'ul Fatawa volume na 13 namba na 125 yace da yawa daga cikin malaman musulunci manya-manya da ake ce musu a'imma, yace sun yi kurakure a cikin masail na addini. Yace a cikinsu akwai wanda sun dace da yawa, wasu sun yi kuskure a wani abu. Yace a nan kuma min duni tafriqin bainal usul wal furu, duka an yi kuskure a cikin usuli da furu. Sai yace faman ijtihada, duk wanda ya ijtihadi a cikin sun da su a imma ne, kuma ya zama wa kana ahalan li zalika, mu kiyaye ya zama matsayinsa ya kai ya yi ijtihadin. Wannan point yana da muhimmanci. Saboda a yanzu daga cikin matasa namu Allah ya musu albarka masu da'awa, mutum yana da wani ɗalibi sai ya ce wai ijtihadin da zai yi, a'a, matakin mujtahidi iya da sharuɗa. In baka kai ba kada kai ijtihadin. Wanda bai kai ijtihadi ba ya sunansa ganganci yayi, mu kiyaye. Wa kana ahalan li zalika, wanda ya kai ya yi ijtihadin. A cikin juzi'i na 13 volume 125 Shaykhul Islam yake cewa idan suka yi kuskure a ijtihadi na usuli ko furu'i, in sun kai matakin ijtihadin suna baina ajr wa ajrayn ne, tsakanin lada ɗaya da lada biyu. Wanda ya ijtihadi ya kuskure lada ɗaya, wanda ya ijtihadi ya dace lada nawa? Lada biyu. amma kuskure a yanzu shine ba kowa ne ya kai mujtahidi ba. Zaka samu a ƙasa irin ta Najeriya ko wata ƙasa mai kama da ƙasar mu, masu ijtihadi da suka kai su yi na haƙiƙa ba su wuce maybe cikin yatsun hannu da kafa ba, wanda matakin su ya kai. Ko a ƙasa irin ta Saudi Arabia ba za ka je ka ga kowa mujtahidi ba ne, ana duba wanda ilimi ya koshe su. Wasu sun kai shekara 70 a hidimar hadisi a ce maka su ne mujtahidai, su ne kake jin sunansu a lajinatul da'ima lilbuhuthil ilmiya, wanda sun haddace Qur'ani tun suna shekara 10 sun yi tafsirinsa. Ko a bacci ka tashi su za su baka kowace irin amsa. Kusan in akwai hadisin da ba su karanta shi ba, ana ga zai wahala a same shi, wanda ake ga ya ɓuya gare su. Kuma sun san inganci da rashin ingancinsa, sun san maganganun malamai a kai. Amma duk da haka za ka ga suna kaffa-kaffa. In kana zuwa irin majalisi na Sheikh Abdul Muhsin bin Abbas, iya karantarwa a masallacin Harami na Madina, kusan shi ne muhaddisin Madina. Duk Madina ana ga shi ne babban malamin hadisi. Na yi karatu a majalisinsa na Sahih Muslim. Wallahi zai zauna ana tambaya, duk duniya tsamince ya kai mujtahidi. Ɗaliban sa ma professors ne a Qur'ani da hadisi. Amma zai zauna ya tambaya, ya Sheikh hadha sa'il yaqul kaza, wallahi la adri. Hadha sa'il yaqul kaza, ana la adri. Sai a yi tambaya uku a jira kowace, sai ya ce ana la adri, ban sani ba. Ana la adri. Shi bai sani ba. Yana karantar da addini a shekara 70. A matsayinsa na malami, amma sai ce maka shi bai sani ba. Ɗansa Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin, shi ma profesa ne a aqida. Amma wallahi sai dauna, sai ce maka ana la adri. Duk matsayin da yake ce la adri, in ka je ko su Najeriya, gabanin ka rufe bakinka, an amsa musu kasu. Wata tambayar sai ya ciza kaman ba zai bai shi, kaman zai amsa ce ana la adri, ku tambayi malamai sai ya wuce. Ana la adri. Amma shi ake gani muhaddisul Madina. Amma zai zauna ya ce maka ni ban sani ba. Kuma da gaske yake bai sani, dama sai ce maka wallahi bai sani ba, na kokonto. Akwai wani professor a Jami'ar Musulunci na Madina, an gayyace su mutun lokacin shekarun da yawa, tun su Sheikh bin Bas ibn Uthaymeen rahimahullah suna raye, aka kawo wata kabiya da ta shafi matsala da ya shafi likitanci, lokacin ana irin transplant din nan da su abubuwa a lajina ta malamai, duka suka ijma'in cewa ba za a yi amsa tambayar ba a yanzu. Ba mu da ilimi a kanta da cikakken bayani. A yi jinkiri sai an samu kamar lokaci, an kira masana, an yi bincike, tukunna a zo a yi fatawa a kai. Duk suka amince, kowa ya ce la'adiri. Aka tambaye ta zaga la'adiri. Za ka ce to a yi haƙuri, a yi tawakkufi, a nemi masana, tukunna a zo a ga yadda za a amsa. Wanda ya je taron, profesa ne a jami'a, sai ya ce da ya je wurin malaman suke maganar shi ba zai isa baki ba. A safin bayan yake zaune a wurin. Da ya dawo jami'a sai ya samu ɗalibai irin ƴan undergraduate, ƴan aji biyu uku a jami'a, wannan kulliyatul hadith, wannan kulliyatul shari'a. Da ya zo kawai ya shigo jami'a sai ya gano, sai jefa musu tambayar. Gabanin ya rufe bakinsa su uku, kowa yana ba da amsa. Sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun bar malamanmu sun ce ba su sani ba. Mun tambayi ɗalibanmu, gabanin mu gama tambayar sun fara amsawa. Shi yasa Bahaushe ya ce ƙaramin sani uku ne, Allah haka ne. In aka sa wa drum ruwa kaɗan ya fi ƙara, daga ka da ka sai ka ji gaggau, in yana empty, in ka da ki drum ya yake yi? Ƙara yake, amma in ka cika drum da ruwa ka rufe shi fa, in ka da ka yana ƙara? To ita matsalar ilimi haka yake. Yanzu matsaloli da yawa na faruwa a ƙasar nan. Wallahi malaman da ake su amma za ka ga sun yi shiru, sun ƙi magana. Sun gagara saboda tsoron fatawa. Kowa ya yi shiru, amma waɗanda suke ɗalibai kowa ya amsa. So mu rika kiyayewa, ilimi yana da muhimmanci. A da'awa ana buƙatar tsofi, ana buƙatar matasa, ana buƙatar kowa da kowa. Amma don Allah mu rika gane me ya dace mu yi gaggawa amsa, me ya dace mu yi shiru. Wata matsalar malamin za ka yi magana da manyan malamai ne, ce ai gabanin tambaya ta zo duk an gaddama komai, komai ya dame, sai ka rasa ma me za ka ba da amsa a kai. Kuma matsalar mu daga fatawa ta zo ta ijtihadi. Wane ya ce yes, wane ya ce no, sai a maida abin kaman Barcelona da Real Madrid. Kawai ka tana, to bari mu ji wane kuma wane ɓangare yake. Ba mai neman hujjar da aka faɗa, a ji wane ɓangare yake. Wallahi matsala ta ilimi tana da wahalan sha'ani, mu rika kaffa-kaffa a cikinta. Tana da wahalan sha'ani, tana da wahala. Yawan gaggawan fatawa mu daina. yan uwa da suke fatawa musamman matasan mu masu albarka Allah ya kara musu albarka dan Allah mu rika hakuri in fatawa ta zo mu bar manya-manyan malamai da suke dattawa wanda tun ba a haife ku ba a haife mu ba wasu suke karantar da addini su fara kallon abin tukunna su fara duba me za a bada amsa yana da matukar muhimmanci ya zama ko a duniyar da'awa ai ba rana dai ake zama duka iri daya ba wanda ya riga yake aikin alkhairi ya girme ka duk alkhairin da kake ka rika kaddara shi qur'ani fa duk qur'ani babu inda Allah ya fara kiran sunan al-ansar akan al-muhajiruna me dalili malamai suka ce dan al-muhajirun sun riga fara aikin alkhairi gabanin mutanen Madina su yi don haka duk saboda wannan wannan sabaka ta su sai Allah ya musu maintaining position duk inda ya kira sun sai ce min al-muhajirina wal ansar amma ba inda aka ce wal ansar wal muhajirin me dalili saboda wanda suka rigaye ka aikin alkhairi da shekaru suka girme ka to duk wanda yafi ka experience a da'awa da dadewa ana yi da karatu da bincike to za ka ga yafi ka tsoron fatawa to wanda suke da tsoron fatawa an fi so a ba su su yi fatawa wannan iya da muhimmanci ba na ce sai ka bi fatawar wani ba a cikin kowace jama'a kake a kowace kungiya kake akwai irin waɗannan dattawa so da Allah a rika dan ragar musu idan su za su fara magana za ka ga karancin son rai ya takaita ba a ce babu ba an fi samun karancin son rai daga maganganunsu ba kuma na ce dukansu ba in ka samu goma za ka samu biyar ko shida ko bakwai da karancin son rai bai wuce a samu ɗaya ko biyu ko uku ke da son ran ba to in su suka yi magana za ka ga an samu matsaya mai kyau amma mu daina gaggawa daga matsala ta auko kowa ya buɗe baki ya fara yin clip a kansa yana ba da amsa mu rika haƙuri don Allah wata fatawar ma ta fi ƙarfin mu a Najeriya sai an jira manya-manyan lajina sun yi zama a kai lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya ko kuma irin majma'ul fiqhil islami ko darul ifta al misriya akwai manya-manyan wurare da suke fatawa a duniya wata fatawar ma a ƙasar ka sai an yi haƙuri manya-manyan malamai na duniya sun duba sun ba da amsa gabanin a ɗauki mataki don ba kowa ne mujtahidi ba in ku baka cika matakin ijtihadi ba kai ijtihadi to sunansa ganganci ba ijtihadi ba Allah ya kara wa matasanmu albarka da ilimi mai amfani Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى شسامه وانيلا فيها يجيك أن إياه يمو دمال ممم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته